بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ملا ونبا لتينا السبر خدوغ وتر رمضان إذن المائك صلى الله عليه وسلم لك مكز ومدينة تناد الشيكرة دمو دير غريب سلال إلا بطي wanda yake daidai da 21 ga watan 6 ga watan 2 miladiya ta 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma a zai mun tsaya karshen aya ta 58 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida. A yau insha Allah za mu tashi aya ta 59. Na
bismillahir rahmanir rahim. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
الله مدوكين سريك يتي قل يا أهل الكتاب كتي يا قوم أبو تالتابي يبو داوال نصارى وأن الله يباو للتابي هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وقومي يسا كتي زنها وشمو با كتي تنغمرهم كتي إمو يسبو دموني إيماني دا الله وما أنزل إلينا لكما أبوني إيماني دا أبن أكثر قريمو wama unzila min qablu kuma mun yi imani da abinda aka saukar kafin shi alqur'ani wa anna aktharakum fasiqun kuma lalle mafi yawan ku fasikai ne shi ya sanya kuke kin mu kuke hantaran qul kace hal unabbi'ukum bi sharrin min dalika masubatan inda Allah shin in ba ku labarin abinda yake shi ne mafi sharri fiye da mu abinda kuke zifan mu da shi a wajen makoma a wajen sakamako wajen Allah man la'anahu Allah mafi sharrin makoma shi ne wanda Allah ya tsine mawa wa ghadiba alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi waja'ala minhum al-qirada wal-khanazira kuma ya sanya birai da aladai daga cikinsu wa abada at-taghut da kuma wanda suke bautawa gumaka da suke bautawa tagutu ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i as-sabil wannan su ne mafi sharrin matsayi kuma su ne mafi bacewa daga littafin tafarki. وإذا جاءوكم إذن سكزوا مكو قالوا آمنا تزفي مني إيماني وقد دخلوا بالكفر تبس حقيقة تبس كشبو سكتي مكو سني إيماني سني شبو لنكو دكافرتي وهم قد خرجوا به وما لشي سكفت سلتك بوكو والله أعلم بما كانوا يكتمون ألا شي سن أبند سوكا سنتيسونا قويوا شي في سن أبند سكي قويوا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان za ga da yawa daga cikin su suna gaugawa a wajen aikata ayyukan sako da kuma ketare iyakar Allah wa aklihim as-suhta da kuma cin haram labisa ma kanu ya'malun tirda abinda so kasance suna aikatawa. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al-ithm wa aklihim as-suht liyana manyan malaman su wadanda suke jagororin su da kuma malaman su wadanda suke masana addinin su halisu daga maganganun da suke yi na zunubi da sako wa aklihim as-suhta da kuma cin haram da suke yi labisa ma kanu yasna'un tirda abinda su suka kasance suna aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyin yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya maida martani ga ahlul kitabi da sauran munafukai da yahudawa waɗanda suke zuwa su yi da'awar imani a baka amma hakika ba su yi imani ba, yace ka ce masu ya ku waɗanda aka ba wa littafi babu abin da ya sa kuke jin haushinmu, babu abin da ya sa kuke ƙinmu, ba abin da muka yi muku illa an amanna billah, sai saboda mun yi imani da Allah ne da ƙiyayya da tsangwama da kuke mana da kuma yadda kuke jin haushinmu kuke aibata mu, babu wani abin da muka yi muku ya zama dalilin wannan, ba wani abin da ya sa kuke sukar mu da abin da kuke sukar mu da shi, laifinmu ɗaya a wurinku shi ne mun yi imani da Allah. Wannan imani da Allah da muka yi shi ne abin da ya sanya kuke mu abin da kuke mana, kuma ba wai imani da Allah dan ku kun san ba Allah ya kamata a bauta mawa ba, a'a kun san Allah shi ya kamata a bauta mawa, da gangan kuke hantara mu domin littafanku sun tabbatar da abin da muke yi shi ne abin da ku ma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku ku yi. Sannan laifinmu na biyu mun yi imani da ma unzila ilaina abin da aka saukar gare mu na alqur'ani mai girma, mun yi imani da shi mun rike shi muna aiki da shi, shi ne laifinmu na biyu wurinku da ya sa kuke ƙinmu kuke hantaran mu. Sannan wa ma unzila min qablu da kuma imani da muka yi da abin da aka saukar kafin alqur'ani su ne littafan da Allah ya saukar baya tun daga su at-taura injila zabura da aka ba wa annabi Dawud da sauran abin da Allah ya saukar mun yi imani da su shi ne laifinmu a gurinku. Wanda kaga ko da kana faɗa da mutumin da ya saba maka kake ganin ya saba maka, in ya zama abin da ka yarda da shi ya yarda da shi shi ma sai dai ya ƙara sama da abin da ka yarda da shi din kuma yana da hujja ƙarawa, bai kamata ya zama makiyinka ba. Mu mun yi imani da Allah, mun yi imani da alqur'ani mai girma da Allah ya saukar, sannan kuma mun yi imani da kuma littafin da Allah ya saukar muku. Kaga kenan da mu da su ta fuskar imani da littafi ba mu sha bamban ba, domin imanin mu ba zai cika ba sai mun yi imani da littafin da Allah ya saukar musu da shi wanda suka wanda annabawa suka zo musu da shi. Mu ka'idar imanin mu kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli, mu sai kai imani da dukkan littafin da Allah ya saukar sannan kake zama cikakken musulmi, da namu littafin da naku littafin imani da su shar'i ne bambancin shi ne za mu yi imani da namu, mu yi imani da naku cewa Allah ya saukar da shi abinda ba a canza cikin shi ba gaskiya ne, amma aiki yana kan abinda Allah ya saukar gare mu na alqur'ani mai girma, amma kuma wancan dole ne ya zama mun yarda da shi kafin mu zama cikakken masu imani. Ku kau sai kuka ɗauki naku kuka ce shi kaɗai ne, duk da cewa gashi dama Allah ya ba ku labarin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a littafinku, kuma da ya zo kun gan shi kun gane shi ganewa irin yadda kuke gane ƴaƴan da kuka haifa da cikinku. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sifanta irin yadda Yahudawa suka gane cewa manzon Allah shine Allah ya ba da labari a cikin littafinsu, da irin yadda suke kallon ƴaƴan da suka haifa cikinsu su gane su. Ka ƙarshen sanayya dai shine aika kalli ɗanka ka gane shi, ƙarshen rudin duniya kuma ka kalli inda ka fara ka gane shi, ka shiga rudu kenan na duniya. Allah cewa yayi manzon da yazo musu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, sun san shi suna gane shi kamar da suke gane iyayensu. Dan haka da yazo suka tabbatar da shi ne Allah ya aiko, kuma haka sifofin shi suka zo sai suka fandare suka budure suka yi imani da shi, suka ki ansar abinda Allah ya aiko shi da shi, shi ba su yarda da shi ba, su kuma yarda da abinda Allah ya saukar ba, duk da cewa annabawan da suka gabace su suka zo kafin su sun yi wa duk mabiyansu bayanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasiyyar biyayya gare shi, kamar yadda su ma Allah subhanahu wataala ya yi musu wasiyya annabawan cewa su bi manzon Allah su yi makamashi, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله يرجع لك وليد قوة النبي إن النبان نسوه قباتا شواء دمنا الله صلى الله عليه وسلم يزو مصر واندشي من زن زيزو مصدقا لما معكم باقرية تناكو الدين الزيبا
zai gaskata abin da ke tattare da ku na dokoki da addinin da Allah ya saukar muku, zai tabbatar da gaskiyar shi, ya umurce ku ku yi aiki da shi. Allah ya ce ku yi imani da shi kuma ku taimaka mashi wajen isar da sakon da ya zo ya isar. Allah ya ce kun yi furuci da wannan, kun riƙe alƙawari na akan cewa za ku yi haka, suka ce Allah mun yi alƙawarin haka. Allah ya ce ku shaida ni ma ina tare da ku cikin masu shaidawa akan wannan alƙawarin da kuka ɗauka. Kuma haka annabawan dukkan su babu annabin da ya zo bai yi wa al'ummarsa wasiyya da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ba don cika wannan umurnin. Annabi Isa alaihi salam yana daga cikin anbiya'u bani Isra'il, annabawa da Allah ya aika wa bani Isra'ila. Annabi Isa Allah ya bamu labari a Al-Qur'ani cewa ya ba da heda ya yi masu wasiyya su ma su riko da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo, ya gaya masu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yace kuma ina mimaku al-bishir da wani munzo da zai zo bayana. Su ba haka aka basu ba, sai da aga masa sunansa Ahmad, wanda Ahmad ɗaya ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Ahmadun nasi li rabbihi, wanda yafi kowa cikin mutane godiya ga ubangijinsa. Amma da manzon Allah ya zo suka fandare, to kafirce masa, suka ki imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da shi. To wannan shine tushen kiyayyar da ke tsakanin duk wani wanda bai imani da mai imani. Ya yi imani da Allah, ya yi imani da Al-Qur'ani mai girma, ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar wa annabawan da suka zo kafin zuwan ahlul kitabin baki daya. To kaga kenan, tunda wannan shine dalilin kiyayya, kenan babu yadda za a iya reconciling, ka iya sulhu, ka iya daidaitawa da wanda yake kinka akan wannan sirri, sai idan ka kafirce wa Allah, ka kafirce wa dalilin kitabin. Kuma dama Allah ya ga mana wannan tambaya, anka yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum, da Yahudawa da Nasara har abada ba za su taɓa yadda da kai ba sai in ka bi addinin su. In ka bi addinin su, kaga ka kafirce wa abinda dama dalilin shi ke kinka, to sannan sai su zo su bi ka, su ci gaba da tafiyar da al'amura na rayuwa tare da kai. Suna ganin yanzu duk an zama ɗaya, tunda da kai da su duka kun hau turbat tahiya wuta ba tare da kun ankara ba. Sannan dalili na biyu, saboda wa anna asrakum fasiquna, yawan ku ahlul kitabi fasikai ne, masu saba dokokin Allah ne, masu fita wajen umurnin Allah ne. Wannan ya sanya duk wanda ya tsaya wa turbar Allah za ku zama kuna kiyaye gare shi, domin al'adar dan adam in ya lalace su yake kowa ya lalace. Duk lalace sai bai ci kowa ya lalace dan abakallan shi a matsayin lalatacce ba. Mutumin kirki kuma zai so a ce kowa ya zama mutumin kirki dan a zama daya. Dabi'ar dan adam haka take. Shi ya sanya za ka ga idan mutum ya yi kaurin suna wajen aikata aikin banna, to duk inda ya zauna ya samu kai ne, zai iya kokari ya ga bai mutunci da ba a san shi da irin bannan da yake yi ba, shi ma ya buga mai wani jantantin da za a dinga kallon shi da aiki don a waye gari babu mai mutunci cikin mutane. To kuma a ka'ida ta addini, ko kowa lalace kai dole ka zama da kirki. Ka yi kokari wanda zai gyaru ya gyaru, wanda bai gyaru ba aƙalla dai kai ka yi kokari ka lalace. Ala la yutinanna ahadukum nafsahu ala annahu in kafara an-nasu Allah yasu, haka manzo Allah ya ce dole ɗayanku ya tabbatar ya sa wa zuciyarsa nutsuwa, in kowa zai kafirce wa Allah shi kada ya kafirta, ya tabbata akan turba ta daidai. To dalilin kiyayyar na biyu, saboda su sun zama fasikai, sun bujire wa umurnin Allah, sun rabu da hanyar Allah subhanahu wata'ala. Da haka duk wanda suka gani bisa hanyar Allah, to za su rike shi matsayin maƙiyi, madadin su dawo su bi hanyar Allah, tunda san zuciya ya raba su da bin hanyar Allah, to za su ɗauke shi matsayin maƙiyi su faɗa da shi. Me ya sanya Iblis yake kallon kowa a matsayin maƙiyi shi? Saboda shi ma ya rabu da hanyar Allah ya halaka, to ne ma yake yi ya ƙara tara halakakin da za su zama abokan zama tare da shi. Shi da kai ne, dama ai alwashin da yake nan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, yace Allah tunda me ka halakar da ni ka batar da ni, to wallahi duk abin da ka hana su sai na kawata musu shi cikin ƙasa, kuma sai na halakar da su baki daya. Kokarin shi dama ya za a yi a je wuta ya zama ba shi kadai shiga wuta ba, yace sa san da ƴan wuta suka shiga wuta in aka zanna aka mai da magana, ai asan da zai ba su ma annabi musrikhikum kuma an tun bi musulihiyya, sai an riga an shigo wuta, shi ne ya hidda ƴan wuta, ƴan wuta ma ba za su iya hidda shi ba. Dama bukata sai kada a je wuta ya waiga ya gashi kadai ne cikin wuta. Da haka kiyayyar ahlul kitabi dalili na biyu banda imani shi ne, saboda mafi yawan su sun rabu da hanyar Allah, shi yasa suke so kowa ma ya rabu da hanyar Allah taro a zama daya. Allah ya ce kul annabi ka ce musu hal unabbi'ukum bi sharrin min dalika masubatan inda Allah, shin in ba ku labarin abinda yake mafi sharri, mafi sakamakon da yake mafi sharri a wajen Allah fiye da abinda mu kuke zargin mu akai, kuke kallon mu akai, da kike da kuke mun in gaya muku wani sakamako ne mafi sharri mafi muni fiye da mu yanda kuke kallon mu kuke aibata mu ga aibobi nan wanda ya kamata ku kalla da suke da alaka da sakamakon da Allah zai yi ma wasu ranar alkiyama kamar sun ce ba mu ansa su waye mafi ya sharrin sakamako ranar alkiyama a wajen Allah sai ce na farko mallanahullah wanda Allah ya tsine ma duk wanda Allah ya la'anta ya kore shi daga rahama sai wannan shine mafi sharrin sakamako a wajen Allah wa ghadiba alayhi sannan Allah ya hushi da shi waja'ala minhum al-qirada wal khanazira sannan ya sanya birai da alade daga cikin su wadannan su ne mafi ya sharri wa abada taghut sannan ya dukufa wajen bauta wa taghut wannan shine mafi sharrin sakamako idan ka kalli wadannan sifofin da wanda yake mafi sharrin sakamako yake da su kaga man la'anahu Allah ta daya laifin daya ko sifar shi ta daya wa ghadiba alayhi nabi waja'ala minhum al-qirada wal khanazira na uku wa abada taghuta na hudu wannan duka sifofi ne da suka tabbata akan yahudawa dukkan su sai da wannan suka tabbata akan su sai da Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su yayi hushi da su ya maida wasu su birrai ya maida wasu cikin su alalai sannan kuma suka wasu ababen bauta da suka raba su da hanyar Allah dan haka duka waɗannan abubuwan da ake faɗi baki daya su ake magana baki daya Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su saboda mugun aikin da suke yi dama ya la'anci umumin kafirai sannan ahli su yahudawa musamman kuma Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su inna allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala da sira a suratul azab Allah ya ce Allah ya la'anci kafirai baki daya kaga nan ba a ware yahudawa ba a ware waɗancan ba Allah subhanahu wata'ala bai ware su ya hada duk wani kafiri wanda bai imani da Allah ba har ya mutu ya koma ga Allah ya shiga cikin wannan layin sannan na biyu Allah subhanahu wata'ala ya hushi da su ya maida wasu daga cikin su birrai ya maida wasu daga cikin su aladai duka yahudawa ne ke da wannan tarihi a suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wama khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin Allah ce kun san wadanda suka ketare iyakar da muka shata musu game da hana su yin sunnat kamun kifi a ranar asabar suka ketare iyaka muka ce musu ku zama birrai suna kaskantarci sai muka sanya shi ya zama azaba sai ga abin da yake gaba gare ta da abin da yake bayan ta ya zama wa'azi kuma ga wanda suke masu jin tsoron Allah suratul a'raf Allah ta was'alhum an al-kalimati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti istatihim khitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yaqtuqun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum ولعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى لما yake bada labarin mutanen da yake cewa ka tambaye su game da alƙarin take kusa da teku bakin gaba ta teku yayin da suke ketare iyaka ta kamun kifi a ranar asabar saboda Allah yana sako kifi ya fito bakin ruwa amma ranar da ba ranar asabar ba kifin baya zuwa sai an sha wahala suka dinga yin rani kifin na fadawa ciki ranar Allah ne zo su kwaje su sai ba ranar asabar suka kama ba dalilin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce musu duk su zama birrai sai da aka dauki lokaci aka shiga garin aka ga duka Allah ya shafe halitta su sun koma birrai baki daya wasu su kuma Allah ya maida su alade wasu daga cikin malaman tafsiri na cewa wata alƙarya wata al'umma cikin bani Isra'ila suka zo kalkashin jagorancin wani sarkin su aka samu wata mata wanda sarkin ya kashe duk wanda suka yi imani sai mata guda ta rage wannan mata guda da ta rage ta yi ta kokarin kiran mutane zuwa ga addinin Allah bayan mutanen sun taru sun yi yawa sai ta nemi su fita su bar garin don su tsira da addinin su sai da suka fito za su bar garin sai aka ka sarkin yasa aka tarbe su sai aka kama duk yin aka kashe mutanen ita matar ta fice ta sake komawa ta ci gaba da kiran mutane tana masa nasiha tana masa wa'azi akan su shigo cikin addini bayan sun sake shigowa haka ta nemi su fita a karo na biyu aka sake kama su a karo na uku haka aka sake kama su sai ta bayan an kama su a karo na uku sai ta ce wannan addini anya yana da mataimaki kau anya wannan addini na Allah ne Allah zai kyale a tara mutane masu imani su zo su tsira da addinin su a kama su a ƙara yi karo na biyu a kama su, a ƙara yi na uku a kama su, babu wani kuma mataki da Allah zai iya ɗauka. Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya sai shafi halitta su sai suka koma aladai, sai da su fito daga gidanta daga dare gari ya waye, daga dukkan mutane garin sun koma aladai baki ɗaya. To shine Allah ya shafi halitta wasu daga cikin su ya maida su birai, ya maida wasu daga cikin su kuma a matsayin aladai. A nan wajen shin birrai da muke gani, birrai da muke gani a yau da aladai da muke gani a yau, shin kin yi wancan bane Isra'ila ne da Allah ya shafe, ko ba waɗancan bane Isra'ila bane da Allah ya shafe? Domin wasu suna ganin kamar biri asalin shi daga mutum yake, asalin biri mutum ne, kamar yadda suke cewa biri ne kama da mutum. Wasu ma ai ina ji akwai wasu daga cikin masana harkar kimiyya da bincike har suna ganin asalin biri ma daga mutum ya fara. Shin wannan birai da muke gani yanzu kingin ragowar bani Isra'ila ne, ko wasu halittu ne daban da alalin da muke gani yanzu? Sai an ce bani Isra'ila kawai, to biri ya kama da mutum ɗin, saboda ai ɓannan biri kam ta kamata bani Isra'ila ba. To amma hakikanin al'amari biran da muke gani yau ba kingin bani Isra'ila ba ne ba. Abin da ke gwada wannan hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, Abdullahi ɗan Mas'ud ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar da tafata a cikin sahih Muslim, ya zo hadisi Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan a cikin sahih Muslim, sai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da al-qirdu wal khanazir, birai da aladai da muke gani yanzu, a hiya mimma masaha Allahu, shin suna cikin bani Isra'ila da Allah ya shafi halittun su ya mai da su birai da aladai, ko ku ba sa ciki? Manzo Allah sai ce inna Allaha lam yuhlik qauman aw qala lam yamsakh qauman fayaj'al lahum nasalan wala akla, yace Allah bai taba halakar da mutane ba, ko ya shafe halitta su ya maida su wani abu kuma ya ban masa tsatso ko wasu na bayar za su zo daga su sun kare ba a kara samun su. Da haka wannan ya gwada birai da aladai da muke gani yanzu ba sa daga ciki. Sai ya ce wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla zalika, ai birai da aladai suna nan tun kafin a halakar da bani Isra'ila. Da haka akwai biri akwai aladai tun kafin bani Isra'ila su yi laifin da suka yi wa Allah ya shafe halittar su. Bani Isra'ila da suka zo wanda Allah ya shafe halittar su, babu wani ɗaya cikin su da ya sauka, domin su azaba ce ta same su. Tunda azaba ce daga su an kare, wani irin su ba zai ƙara wanzuwa ba, sai dai wata al'umma sabuwa ta zo ta ci gaba da rayuwa. Don haka biri Allah ya shi ba daga mutum aka yi biri ba, balle alade kuma in kaga biri haka Allah ya yi biri, a biri ya shi dama ba mutum ne asalin biri ba, alade kuma alade dama Allah ya shi ba daga mutum bane ba. To duka bani Isra'ila su ne wannan azaba ta faɗa mawa, Allah subhanahu wata'ala duka yayi musu wannan azabar. Sannan bayan Allah yayi hushi da su, ya la'ance su, yayi hushi da su, ya shafe halittar wasu daga cikin su sun koma birai, wasu sun koma aladai, sannan wasu cikin su kuma wa abada taghut, sun dinga bautawa taghut. To waɗannan a lahira su ne sharrun min zalika masubatan indallah, su suka fi kowa sabafin sharrin sakamako ya kare akan waɗannan, su ne suka fi kowa mummunan sakamako gaban Allah ranar alkiyama. Inda aka tashi kalma a taghut ba wai gunki take nufi kawai ba, taghut tana nufin duk wani wanda ya zama dalilin raba ka da tafarkin Allah, sunan shi taghut. Duk wanda dalilin shi kabar tafarkin Allah, kabar hanyar shari'a, taghut sunan wannan. Sawa'un mutum ne, dabba ce, wata halitta ce, ko menene, in dai ya zama ta hanya ce ka rabu da hanyar Allah, bauta mai kake yi malami ne ya raba ka tura Allah kai mashi biyayya akan ba daidai ba, sunan shi taghut. Haka kan mu dauka taghut kan kamar da ake cewa wa sani taghut kun san gumaka, ba gunki kai ake rige wanda aka aje ana bauta ma ba, duk wanda ka bi shi bisa hanyar da ta raba ka da hanyar Allah, sunan wannan taghut kai kai, ko mutum ne ko malami ne ko zahiri ne ko wane ne, sunan shi taghut. Allah ya ce ulaika sharrun makana, waɗanda aka yi magana a matsayi su ne mafiya sharrun matsayi gaban Allah, fiye da yadda kuke tsammani ku ahlul kitabi, kuna kallon mu a matsayin mu ne mafi sharrin mutane a wurin, saboda mun yi imani da Allah. Sannan wa adallu an sawa'is sabil, sun fi kowa bacewa daga tafarki bare da shi, adallu af'alu fi tafdil, mana ba su ne batatiya, su ne mafiya bacewa a cikin batattun ma baki daya, sun fi kowa nesa da hanyar da take hanyar Allah subhanahu wata'ala. Wani bi akan yi amfani da fi'ilin adallu duk da af'alu, dama fi'ilin tafdili af'alu ne, ko af'il bihi ko af'alu, sai ta ce fi'ilin tafdili. Wani lokaci yakan zo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yakan yi amfani da kalmar shar, san hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika, bi sharrin shi ma na ana nufin mafi sharri fiye da abin da kuke faɗi, wanda shi ma yana gwada fifiko a sharrin. kamar yadda Allah yake yin amfani da kalma alkhairi yana nufin mafi alkhairin shi ma da ma'anar af'alu ta tafdil kamar yadda Allah ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila kaga khairun mustaqarran ma'ana sirri mafi alkhairin matabbaci makoma kaga khair tana kunsar ma'anar af'alu wacce take gwada fifiku a cikin aikin Allah ya ce wa idza da'uku idan suka zo wurinku munafikan nan daga cikin yahudawa su kalu amana ce mun yi imani ai da abin da kuka yadda shi dinnan mu ma da mun yadda shi amma wa qad dakhalu bil kufri sadda suka shigo wurinku da zasu gaya muku sun yi imani da kudirin kafircin su a zuciya suka shigo zuciyarsu tana da kudirin ta da kafircin ba su tire kafircin daga ransu ba wahum qad kharaju bihi kuma sun fita da kafircin sanda zasu fita daga inda kuke idan sadda suka shigo inda kuke suna gwada duk tare muke mun yi imani kuma da kuka yi imani a zuciyarsu da kafirci suka shigo sadda suka yi bankwana suka ba inda kuke kuma da wannan kafircin suke bankwana suke fita shi ya sanya suka zama munafikai dalilin wannan saboda abinda suke faɗi da baki daban yurdurukum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum da bakunan ku abinda su suke faɗi suna ƙoƙarin su yadda da ku cewa sun yi imani da abinda kuka yi imani shi amma zukatansu ba haka yake ba idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhadithukum bihi inda rabbikum afala ta'qiluna haka suke zuwa sadda za su yi da awar musulunci a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama su ce sun musulunci shikenan manzo Allah ne zai karba abin da yake zahiri sun zo sun ce sun yi imani ba za a ƙaryata su ba tunda sun yi da'awa ta baka mu Allah ya bautar da mu da aiki da zahiri boye abin da ke zuciya kuma wannan shi Allah shine alimun bi zati sudur shi ke tsinkaye zukata shi ya san me ke ciki za ka karba sai dai yadda ta bayyana aka san haka kuma to wannan nan kuma hukuncin shi sai yake ba mutum shi yasa shi annifaqu li i'tiqadi irin wannan munafuncin idan mutum ya zo ya bayyana musulunci yace ya musulunta aka yadda da shi daga baya ana nan sai a gane a shekara yake bai musulunta ba kafircin shi yake da baka yake da'awa to ko ya tuba hukuncin kisa ake yanke mashi sai dai in ya je san wurin Allah tuba shi ta amfane shi abin da yasa saboda in ya sake kudurta kafircin a zuciyar shi za a yi mu gane bamu dama a baka yake zuwa ya ce bincike ne daga baya aka gano ya karya yake faɗi to yanzu ma in ya ce ai na tuba ina tare da ku ba ka iya gane gobe kuma in ya sake komawa ya ci gaba da abin da yake shi sanya malamai suka ce munafiki da ke munafunci na kuduri ne ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci in aka gano shi yana wannan fannar to hukuncin kisa ake yi mishi in ya tuba ya kyautata musulunci shi to lahira zai amfane shi kuma ya tuba daidai gaba dan zai tayyata da Allah sannan amma ba za a sake karɓar abin da yake da'awa ba tunda ba za a iya gane in ya koma ya ci gaba da abin da yake koyewa ba Allah ya ce wallahu alamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani da abin da so kasance suke koyewa a cikin zukatansu na da'awar cewa sun musulunta alhali kuma ƙarya suke yi Allah ya ce to amma laula yanhahum rabbaniyuna wal
ahad
wa tara kathiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani za ga da yawa daga cikin kafiran nan wanda za su zo suna da awon musulunci a baka sun ɓoye kafirci a zuciyarsu za a ga suna gaugawa suna rige-rige fil ismi a wajen aikata ayyukan saƙo wal udwan da kuma ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala wa aklihim as-suhd da kuma cin haram anan wajen wasu malaman tafsiri suka ce al ismu anan wurin ba anasta al kufr ma'ana wa tara kathiran minhum yusari'una fil kufri za a ga da yawa daga cikin suna rige-rige zuwa ga kafirci suka ce al ismu shine kafircin da suke rige-rigen komawa gare shi bayan sun zo wurinku sun yi da'awar cewa sun yi imani Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah yace a'a ayar a dauki al ismu a matsayin aikin laifi ka a takaita shi akan kafirci sai ya kunshi kafirci da ma abinda ba kafirci ba cikin duk abinda al ismu ne domin an ce al ismu duk abinda yake zunubi ne sabon Allah ne ya shiga tun daga kafirci har abinda ya hukasa to kaga in ka takaita ayar al ismu da cewa kafirci kaga sauran ayyukan laifi da suke yi wanda ba su kai kafirci ba kaga ba sa shiga cikin al-ismu da Allah yake magana kenan amma al-ismu barin ta akan ma'anarta ba tare da takaita ta akan kafirci ba ma'ana zaka ga da yawa daga cikin su suna gaugawa suna rige-rige a wajen aikata aikin sabo ko wanda ya kai kafirci ko wanda bai kai matakin kafirci ba a matsayin fasikanci yake zaka ga haka suke duk inda aikin banna yake gaugawa suke ka gansu cikin wannan aikin dan ya tabbatar maka da cewa imanin da suke da'awa ba na gaske bane ba da na gaske ne ba za su ci gaba da rige-rige wajen aikata sabon Allah da suka ce sun yi imani da shi inda imanin ya kai a zuciyarsu ba za ga suna rige-rige irin wannan wal udwan da kuma ketare iyakar Allah in Allah ya ce a tsaya nan za su ketare kamar yadda san suka ketare iyakar Allah a wajen hana su kamun kifi da Allah ya yi yace ga inda za su tsaya amma suka ketare sai suka yi dubara sai su yi riziya kifi in ya zo sai ya fada ra'a sabar in ya fada ran Allah da yin su kwashe ba ran akai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mai yahudawa sanda Allah ya harunta musu cin naman alade da kitsan shi sai suka danga tattara kitsan sai su sai da shi sai su ce ai mu ba kitsan muka ci ba sai dawo muka kudin kitse muka ci dalilin wannan Allah ya tsine musu dama dabi'a su ce al'ada su ce halin su ne ketare iyakar Allah subhanahu wataala dan haka wannan ya za Allah ya kada tsine musu a karo na biyu bayan waccan tsinuwar sannan kuma Allah ya tabbatar da wannan a matsayin wasu daga cikin hujjoji da dalilai da yake tabbatar da su masu ketare iyakar Allah subhanahu wataala ne duk inda ba yahudi yake duk inda ba yahudi yake sha'awa farin ciki yake ya saba wa dokar Allah in Allah ya sanya iyaka so yake ya saba wa Allah shi yasa sanda wahayi yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da fadarsa a suratul baqara wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan yahudawa ta suka yi wato shi muhammadu dai ba zai bari ba komai sai ya saba mu wai ba suke saba manzo Allah manzo Allah yake saba mu ku da ku aka saukar da wahayi doka daga Allah ga ya kun gani kun tabbatar daga Allah yake wanda shi ba yahude dama halakacce ne a cikin batatti dan kun san akwai batatten jahili akwai halakacce batatti batatten jahili shine abdal wanda ya bata saboda bai sani ba shine abdal shi jahili yasa yake ba daidai ba wannan shi ake kira batatte simple batatte kenan wanda rashin sani yasa ya bata amma batatten halakacce shine wanda sai da ya san daidai sai ya kau da kai ya yadda da daidai to shi wannan ba abdal sunan sa ba sunan shi al-ghawi shi yasa Allah ya kore wa manzo Allah duka biyu ma dalla sahibukum wama gawa ma'ana ma dalla an jahlin wama gawa an ilm kaga a karshen suratul fatiha addu'ar da muke yi cikin ihdinas siratal mustaqima sai Allah ka shirye da mu tafarkin da yake daidaitaccen tafarki shine siratal ladina an'amta alaihim kaga sai aka ce ghayril maghdubi alaihim suwa al-maghdubu alaihim yahudawa saboda me yasa Allah ya fushi da su saboda sun san gaskiya suka barta wala dhallin ko ba take barkin patatti ba suwa ya patatti nasara saboda su basu yarke suka fata to kuma kaga ko kai kake hukunci aka kama mutane biyu sun yi laifi sun saba doka aka ce hukunta su sai wannan ce wallahi ni ban san an sa doka ba shi ya sanya sai aka ce eh bai na aka sa dokai zaka dan mamangare tunda dai saba doka ya saba doka ko amma sai aka kawo wannan kai baka san an sa doka ba ce na sani me yasa ka saba to na dai saba kawai a hakuri ai in kai mu wannan bulala goma wannan 30 za ka yi mishi ko hamsin saboda me saboda shi da gangan ya zaɓi ya canza to su yahudawa da gangan suka zaɓi su ɓata da gangan suka zaɓi su ɓata shi kawai na tsari jahili na ba shi jahili ne babu abin da ya sani jahili ne amma ba yahude bisa sani ya ɓata ai shi yasa za ka ga duk wanda ya sani ya ɓace bisa sani ake kamanta shi da yahudawa saboda su bisa ilimi suka ɓata ba bisa rashin sani suka ɓata dan haka zaka ga da yawa daga cikinsu gaugawa suke kokarin saba Allah suke kuma sun san cewa wannan abin saban Allah ne ba daidai bane ba amma kokari suke yi irin yadda ka san ma an sanya competition tawa zai riga saba wa Allah haka yahuda ke saba Allah ka daidai ba ka ga annabi Musa da su ka ji yadda annabi Musa aka dinga sa musu dokoki ana sa dokai suna takawa azaba na zuwa suna tuba ana dauke azaba su koma ga lahi babu annabin da ya sha wahala cikin annabawa annaba sun sha wahala amma cikin annaba wannan suka fi kowa shan wahalan mutanen su annabi Musa ne ya sha wahala sai doka ta zo azaba ta zo kuma shi za a zo wurin shi kuma shi zai tasa Allah gaba ya magiya Allah ya dauke azabar su koma su ci gaba da bandar su ka fadi ba su ga Allah ya umurce su su bauta mishi ya dauke annabi Musa zai gana da shi annabi Musa ya tafi ganawa da Allah kafin ya dawo tunda sun yi dan maraki suna bauta mishi bayan sun riki dan marakin nan Allah ya ce hukuncin dubar su su ta kashe kansu su ta kashe kansu wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqulu anfusakum zalikum khairul lakum inda ba'dikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Amma sun gama kashe kansu, Allah ya saukar da duhu, suka yi ta sarar sunansu, sannan Allah ya yaye sai to an yaye wanda aka kashe ma an yaye mashi, wanda yake sa ma an yaye mu, kowa ne hinne. Sai Allah ya ce a zaku mutun 70 za su je su gana da Allah a tuba a madadin saura. 70 din ma masu hankalin cikin su, Allah ta yi zaba a Nabi Musa, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan min qatil, ba yayo waye ba zaba yi best mutun 70 cikin su ya zaba. Amma da aka zo suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah ja'ala, suka ce kai Musa sai dai Allah ya tuni ni mugan shan wanda mai da kaga mu Allah kake magana sai dai tuni ni. To wannan wai fa masu hankalin kenan, to da ma ka ta ga dako za a kira in dai wannan shine mai hankalin, to ai a so a ga ma hauka tsaka shi ya yake haukai. Allah ya sa akai masu tsawa baki in suka halaka. Annabi Musa ya ce Allah inda ka so halakar da su tun ba mu zulun magana ai halakar da su, amma yanzu Allah ka kama mu saboda abin da wayan da suka aikata. Bayan sun mutu ga sunan kwanci, ina koma zan ga wa mutanen gari mai na dauko manyan gari na kawo su nan sun mutu ba kita. Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkuruna, muka sake tada ku bayan ku mutu dan ku gode mu abin da aka yi. Suka dawo ai ka dauka rigimar ta kare ku aka kuma dasa ba a bari. Allah ya ce to yanzu a gaya musu su fita daga wannan gari da suke, su fita daga nan garin da suke, su shiga kofar garin Masar ko wani gari daga cikin garin da malaman ta yi malamai suke fadi da tasiri wani kulul babu sujjadan, ku shiga garin kuna masu sunkuyawa, sannan ku kulu hifatun, ku dinga cewa kankarar zunubai naghfir lakum khatayakum, sai mu gafarta muku zunubanku da suka zo shiga suka shiga da baya baya. Da aka ce su dinga cewa hibbatun a kankare musu zunubai, da suka dinga cewa habbatun fi sha'aratin ko hibbatun alkaba, haka suka dinga faɗi suka shiga garin. Kai dai bani Isra'ila labarin su bai kare ba, sirar da Allah dai kawo ƙarshen su da Annabi Musa, da Allah ya ce su shiga al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allahu alayhim, su shiga su yaƙi mutanen garin. Ƙarshe ce ba Annabi Musa suka inna lalla dukulaha abadan ma damu fiha, matsawar mutanen nan na cike ai mun karanta ayar bara, matsawar suna cikin garin nan ba za mu shiga garin ba, amma fa zabanta rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna, kai da ubangiji ku je ku yaƙi mu munanan in kun gama mai shi. To na Annabi Musa bai da wani sai rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, Allah ban mallaki ko ban bunda zan ce ban mallaki ko ba sai kai na sai dan uwana, fa furuq bainana wa bainal qaumi qaumin fasikina, ka raba tsakaninmu da mutanen da suke fasike. Allah yace innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard, Allah ya haramta musu shiga garin shekara 40 suna dimuwa za su tafiya tun safa har dare, suka yana gurin su gaba 70 da suke ba dunnan suka halaka baki. To haka akai ta fama da su, daga su saba dokar Allah da kitar iyakar Allah, kamar ma wani abu ne wanda sha'awa yake ba su burge su yake yi suna jin daɗi idan suka yi shi. Shi yasa nan Allah subhanahu wataala ya zarge su da wannan cewa cikin munana abubuwan da suke yi sari'una fil ismi wal udwan, sannan wa akilihim as-sumut, ga kuma cin as-sumut. Malamai da yawa na tafsiri suka ce as-sumut tace azishwa, masu cin hanci ne, masu karɓar cin hanci da rashawa ne a wajen hukunci. Idan matsala ta zo wajen su saboda za su yi hukunci malaman cikin su, to sai ka bada cin hanci su hukunta maka daidai abinda kake bukata. Asalin cikin babu al'ummar da ta shahara da rashawa a tarihin duniya kamar al'ummar Banu Isra'ila, kamar Yahudawa, kuma har yau sun ɓaci da wannan an cin hanci da rashawa, za su fantara dokar Allah su juya hukuncin Allah ta hanyar ansar rashawa wajen wanda ya zo wurin su za su yi mashi hukunci don su hukunta mai daidai da abin da yake bukata. To in ya zama malaman cikin su ke da wannan ɗabi'ar, in ka zo wurin su da hukunci za ka biya su hukunta ma daidai abin da kake bukata, to me zai hana al'ummar su lalace kuma? Domin masu hukunci su ne kowa yake tsoro, su ne wakilan Allah wajen tabbatar da dokokin Allah bisa doron ƙasa, da tsawatawa wanda zai ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala. To sai ya zama shi kai ne idan ya zo zai yi hukunci da yadda ya gada ba, to yaya al'amarin zai kasance? Kin hadisi ya tabbata cikin sahihaini lokacin da wata mata wata baiwa
ta je ta isata ha kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a yanke mata hannu aka ra wata mata ce ta isata aka rasa wanda zai zo ana ta so a nemi alfarma manzo Allah ya kyale ta ka a yanke mata hukunci sai aka ga waki dan fada da alfarma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ya zo yau manzo Allah magana zai yi sai aka ce ga Usama ibn Zaid ibn Haritha shine ibn hibbi rasulillah sai suka je suka same suka ce kai manzo Allah magana kana da alfarma kana da fada ne shi raga mu matan nan Usama ibn Zaid ya zo sai yabo manzo Allah magana yana neman matan nan a daga mata kafa manzo Allah ya ce ya Usama ato kallimuni bi haddin min ubudiyya sai yanzu kai Usama duk kai kake magana da ni game da wani haddin cikin haddodin Allah ka kai ka tsaya da haddin Allah kai zaka fito wanda magana sai sai al'ummin da so gabata baya sun kasance idan mutum mai raune iko mai wadata ko babban mutum ya aikata laifi ba sa tsida mishi haddi saboda abun hannun shi zai bada ba za a yi hukunci ba amma idan wanda ba kowa ba ya laifi sai su yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata yace wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat la qata'at yadaha yace wallahi idan fatima diyar muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi tata wallahi sai na yi jahannam kaga dabi'a ce ta waɗannan dama sun shahara an san su da wannan aikin na cin hanci da rashawa in dai kana da abin da zaka biya a baka hukunci daidai to za su hukunta ka daidai in kaga hukunci ya hukun ka ba sani ba sabo to baka da kokon kaga ma ashbahan layla bil bariha kai ka dai ce mu ma bani isra'ila ne yau kai ka ce mu ma kowa bani isra'ila da haƙƙin ka idan baka yi tsaye ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai haƙƙin ka ya salwanta ka ji hukuma na ina ne keken da ya banke mai mashin kaga an samu matsala ina ne keken da ya banke mai mashin duk duniya ina ne keken da ya banke mai mashin ai kamar ka ce ina mai tahiya kasan da ya banke mai keken to irin halin da muke ciki kenan in kana da dama ka sai ka zara ga abin da ma ba san sai ka zabe da kake so kowa ne da faraji shi ya kai kasan muhalin da ke cikin su almost mun kai matsayin da rashawar ta kai ka ce ita ce tsarin rayuwar mu kowace sakta da ka sani cikin sakta na rayuwar mu kaf babu inda ba ta shiga ba al'umma kuma ta durmi cikin wannan illa man rahimallah ta kai ma akwai inda in zaka tai akwai hidimar da in zaka tai kawai obviously ka san zaka tai da kudi zaka bada ka sani kawai yadda ka san halal gamal abdullahi nan muna dawowa gari ran nan tare da shi gaban mu muka tsaya jami'an tsaro tuko yake badawa ba ya hiddo kudi muka gama ya kilga muna kallon mai da mai mota ya bashi tuko ya soke nashi ya mun gito ya kalle sai wani rabin nace mun je wani rabin ya ga kafin da har an kai yadda ka san yana an san rabe nu ga gwamnati fa yadda ka san yana an san gwamnati haraji haka za a bashi ba da tuko kasan mu haka ta koma ba ya za a abubuwa su zama daidai ya za a abubuwa su zama daidai shi yasa babu yadda za a yi buga abu lalacewar bani isra'ila da gurbacewa al'amuran su da society su baki daya ya samu asali daga wannan domin duk al'ummar da hukunci bai ya zama kala daban-daban kowane kategori da mutane da irin nasu to al'ummar za ta lalace dokar Allah bai daya sai ba ta da gihi hukuncin duk da Allah ya saukar ya gama kowane musulmi iri daya ake zartaswa amma in ya zama kowa da irin hukuncin da ake mashi wanda ya sa tuka za alƙali ya daure shi gidan yari wata biyar barawan biliyan 100 ya zai ya kwana biyu a sakan shi kenan an gama an ba da shi daidai har ya koma ga Allah ba za a gama shari'ar ba ko babu da za mu ga daidai yanzu da an kai mutum ya sa kuɗin ƙasa da an kai shi ESCC a gaba a kai shi kotu da ya je kotu kwana biyu uku biyar gidan yari beli da an ba da shi beli shi kenan ya ci banza sai lahira shikenan shari'a ce za a yi tayi har ya mutu ya koma ga Allah ba a gama haka za a yi tayi har ya koma ga Allah ba za a gama shi yasa gobe ma a ku lura da na cewa al'umma ta kai zuwa nake ganin wani yana an yi magana wani ya je yi wani ya sanya logon hukumar iya fi ce wani Allah ya kai mu lokacin ya Allah ya kai shi wurin wai ne da na san ba wai a shi fata yake ibu Allah kai shi inda zai ibu kudin da shi ma za a kai shi wurin ni ban gane me yake ni ba Allah ya kai shi wurin na yi tunanin aiki yake yi ba wai ai Allah ya kawo su nan wata rana wai a ce na ne shi ma ya kai da ni ta gwamnati ɗiba abin da yake so
yadda shi ma a kai shi wurin ya san ba abin da za a yi ke saboda idan yafisi ta gaba da tarata kuka kotu da an je kotu za a ba da kai lili kaga ita ma yafisin da ta ba hutar da kanta kawai tun da haka ake yi in an kama mutum kwana ɗaya zuwa an gama ya shi ke nan ko ya dawo ya tafi haushin ku shi ke nan kun ba su lokacin ku kun ta wahala kun ta bincike shi kun kai shi kuma an sabu shi haka abubuwan suke faruwa haka zan mu da zama shi yasa komai ba zai tsaye daidai ba wallahi kuma kowa sai ya gyara kowa sai ya gyara Allah ya ba mu ikon gyara Allah sai da bisa ma kanu ya'malun tir da abin da suka kasance suna aikatawa Allah sai laula yanhum rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim al me ya hana ar rabbaniyuna da al ahbar ba su hana su wannan maganganun sabon Allah da suke yi da sun haram da suke yi ba ar rabbaniyun su ne malamai waɗanda kuma suke cikin shugabanni malamai jagorori in an ce malamai jagorori ma'ana malamai masu mulki kuma wanda a cikin su akwai ar rabbaniyun akwai al ahbar malamai wanda iyakarsu addini suna can wuraren zaman su suna ibada suna karantar da addinin yahudanci su ne al ahbar jami'in al hibr al hibr shi ne malami guda al ahbar malamai da yawa ar rabbaniyun cikin su su ne waɗanda malamai ne kuma jami'an gwamnati me ya sanya su ba za su hana su maganganun da suke na sabon Allah ba me yasa ba za su hana su cin haram da suke yi to su malama a bani isra'ila sun bar cin haram bale su hana wani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al ahbari war ruhban la ya'kuluna amwal an nas bil batil wa yasudduna an sabilillah Allah ya ce waɗanda suka yi imani lallai da yawa daga cikin malaman yahudawa da kuma masu ibada cikin su suna cin dukiyoyin mutane bisa banna kuma suna toshe mutane daga tafarkin Allah to kaga sun kansu batacci ne lalatacci ne sai za a yi su hada wani lalacewa su kuma da haka kaga su sun lalace malaman su sun lalace malamai wanda iyakarsu a coci-coci da majami'un da suke koyarwa sannan malaman da su ne jami'an gwamnati cikin su kuma sun lalace ba su iya yin kamanta gaskiyar bale su kira wani gaskiyar su ma to da al'umma ta gyaru kenan al'umma ba za ta gyaru ba shi yasa lalace sai nan wurin Allah yana zargin malaman yahudawan da rashin yin tsaye wajen hana su yin aikin ballar da suke yi waɗanda ke cikin gwamnatin daga cikin malaman waɗanda masu mukami ne suna da ƙarfin ikon da bayan sun karanta a taura sun ce Allah ya hana in ba a bari ba suna iya kamawa da ƙarfi su buga su ɗaure saboda an keta alfarmar Allah da kuma malaman da su iyakarsu karantarwar wa'azi za su yi duka waɗannan aikin su ne gyara ɓannin da ke faruwa cikin al'umma in mai ɓanna na ɓanna dole su ja hankalin shi su gwada mashi ɓannar da yake yi ga illata in ba haka ba sanda Allah zai saukar da azaba haɗa kowa da kowa za ta yi cikin su ai rashin yin aikin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su la'ilal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يتي ان دين مو دند سو كافرتا cikin bani isra'ila tarshen annabi isa annabi dauda da kuma annabi isa dan maryam wannan mummunan sakamako ya same su saboda abin da suke na sako da kuma kete da iyaka Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkar fa'aluhu sun kasance ba sa hanin junan su daga munana ayyukan da suke aikatawa in mutum na aikata aikin banna ba sa zuwa su ce mashi dan me kake kaza me yasa kake yin kaza me yasa ba za ka sake ka gyara ba ba ruwan su zai kare su Allah ya ce tur da abin da suke aikatawa da haka aikin malamai ne malamai kuma kenan ashe wannan ya gwada tunanin mu yana bukatar ya canza tunanin mu zai canza cikin wannan ayar ashe ya gwada cewa tunanin mu game da al'amarin shugabanci ta malamai ba su da cewa cikin shugabanci rubutun tunani gashi a nan wurin akwai ar-rabbaniyuna sannan akwai al-ahbar akwai al-ahbar akwai ar-rabbaniyuna malamin da yake yana iya takara ta kujerar gwamnati yayi to yayi takara dan ya buga misali in dai ai a yanzu ba jahilan ke yi ba ai sun gyara kasar ko ko ba su gyara ba to kuma me ne sanya ku da rinku tsani malaman da su suke ganin suna da yadda za su yi suke kawo gyara me yasa kuma za mu dauke su a tsotso kana ni na san ban iyawa ban yi takara ba kai ka san kana iyawa kai so takara Allah ya baka nasara ai abun alfaharin mu ne jahilci da gyara kasar ba ilimi addini gyara kasar abun alfaharin mu ne ba kuma tunda ake yi tun daga sanda aka dawo mulkin farahu na zuwa yau in dai ba malam irin ta Bahaushe ba wanda ko dan baro ake ce malam Kauti waye malama addini da ya rike mukami ya zama babu to yanzu lokaci yayi tunda jahilan sun gwada sun yi an gani sun yi hulhudu takwas takwas su sun yi sun gama ta tsaye haka to abun masu qur'ani da hadisi su gwada mu gani su kuma a fasu su gwada a gani muna da kyakkyawan tsammanin za a samu ci gaba za a samu sauyi in suka amsa domin sun san al'umma na kyautata zatai tarbiyyar addinin da suke da ita za ta kawo sauyi da gyaran da ake bukata a samu tunda waɗansu waɗanda suka yi bannar wannan ne abin da suka rasa amma daga cikinmu ne wannan take fitowa a kuma in ba dai dan tunaninmu ya lalace ba kullum muke ya kakafu da kanmu nan Buhari wuce ba a dade ba duka mataimakin shi fa pastor ne duk mun manta so ta gare shi limami ne a tushe ba wanda ya taba magana ba wanda ya taba damuwa yanzu akwai gwamnatin da malamai ne a tushe Rubin Ra'isa Ali Fantami ya yito kuma yanzu musulmi ne ke ya katai kuma ko ba ka kauna Allah ka san ministan da ya kamanta dan yanzu ko za ka shiga baka san ma ministan ma'aikatar da yake ba na yanzu kai baka san sunan shi ba shi san da yana nan ka san shi kuma ya ma yi abin da yayi dan akalla ka san akwai matsalolin da ya hana su ci gaba lokacin yanzu in za a kashe mu nan wurin wallahi ko ni ban san sunan ministan sadarwa ne yanzu amma san da yake kujera ba irin surutan da mutane ba su yi ba saboda musulmi ne dan gomu ya sauka yanzu baka ma san na wurin mabalai ka zagai kuma bai yi abin da aka yi ba ana yana sauka aka kara kudin kashi aka kara kudin kiran waya aka kara kudin data kiran kuma sai yadda ka gani ka kira baka ji kana cikin waya ta yanke ka duk ai ma yadda aka dama kuma baka isa ma aka zagi kowa saboda baka ma san wala ka zaga ba baka san wala ka zaga ba to ba mu san kanmu shine matsalar mu ba mu san kanmu shine matsalar mu lokaci yayi da dole mu hito masu addini su shiga cikin harkar nan lalacewar da al'amarin ya tabarbarewa al'amarin ta samo asali da tun farko masu addini sai suka ja baya waɗanda ba su da alaka ta kusa ko ta nesa suka yi ta abin da suka ga dama sanda masu addini suka zo yanayin ya riga ya yi musu ƙarfin da in ba madafa iko gare su ba ba su iya canza komai ba su iya canza komai domin kawai dan ka ja malamin addini ka ba shi kwamishina ko wani SA ba su canza komai ba abin da zai iya yi so lokaci ya yi goya masa baya su sun san amana ce kuma sun san Allah zai tambaye su sun ga suna iyawa bu goya masu baya muna fatar babu matsalar da addini bai iya magance ta wallahi sai dai in ba ai amfani da addini bai kamata ba duk matsalar da ka sani addini ya kawo fitarta tsari shugabanci kau in dai ana magana shugabanci in ka wuce musulunci babu wani addinin sai ba kawo tsarin shugabanci irin na musulunci dan shi ne ya tsare ma kowa haƙƙi nai kuma ya tanadin azzalimi ya zai tattara sakamakon shi in ya zai gaban Allah akan abin da yake sakan Allah mu iya ba ku mu mutaya shi addu'a mu ba shi kwarin gwiwa mu karfafa gwiwa shi bi fatan Allah ya sa ya zama digon dan ba na samar da yanayin da kowace jiha za ta yi fata ta hindu malami irin shi din ya zama shugaba dan a samu sauyin da ake buƙata gashi nan Allah haka ya ga mu laulayan hahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus su'd bai ya hana malaman masu mulki cikin su da malamai masu addini masu karantarwa su hana su yin faɗin maganganun da suke faɗi na saɓon Allah da kuma cin haram da suke yi al'umma tana gyaruwa duk sanda malamai suka zama na ƙware duk sanda al'umma ta lalace to zaka iske malamai ne suka lalace sai dai ko san wani abin da ke da ban tsoro duk yadda al'umma ta lalace ko malamai sun fi kowa tsoron Allah cikin su Allah ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wanda kadai masu jin tsoron Allah cikin bayan su ne malamai malamai suke cewa duk yadda al'umma ta gurɓace duk yadda kaga Allah lalace za ka iske malaman cikin ta sun fi kowa tsoron Allah kuma ina fata kun fahimta malaman su suka fi kowa tsoron Allah duk da kuke ganin sun lalace duk da sun mata lalace sun fi kowa tsoron Allah da kiyaye sanin dokokin Allah da kiyaye kuma da haka matsayin malanta da karanta da al'umma babban matsayi ne amma da shi ne girma in al'umma ta lalace Allah sai ya tambayi malamai a kanta domin suke raƙin su taɓo wanda yake bisa jahilci su gada mashi hanyar da take daidai ya santa dan ya fita suke da alhakin jawo wanda ya san daidai ya kauce wa hanyar da take ta daidai ya bude ba daidai ba su jawo shi su bidon shi su hanya ta kware wannan duka aikin malamai ne dole su zama jagorori wajen shiryar da al'umma da shiryar da shugabannin duk da wani lokaci hatta kan su lalace shugabannin malamai na da hannun cikin ta ba su taka rawar da ya kamata su taka wajen dole shugabannin hanyar su dace shine abin da ya kai mu ga halin da muka samu kanmu ciki amanar al'umma annabawa Allah ya dora wa su shiryar da al'umma bayan annabawa sun wuce wanda Allah ya gadar ba wannan amanar su ne malamai da suka zo daga malamai su ne su gaji annabawa su suka gaji wannan aiki kuma wanda annabawa suke yi da haka haƙƙi ne amana ce kansu su yi tsaye su ga duk wanda yake aikata ɓanna an jawo hankalin shi an nusar da shi an nusar da hukuma ta dauki matakin da ya dace kan wannan bai bari ba sun sauke na su dama su ba masu iko bane za su yi amfani da karfin su tunda ba su da dama ta mulki ya kasuwa a bi wa zakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin fa zakir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaytir iya kaska kai wa'azi ka tunatar ka gwada wa mutum hanyar gaskiya ya rage nashi inna harinahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko mutum ya bi hanyar daidai ta hanyar yi wa Allah godiya akan ni'imar shari'a ko ya butun sai wa Allah ta hanyar kin bin hanyar shari'ar ya zai tsada Allah an riga an yanke mashi hangari kenan an ga mai abin da yake daidai ko ya bi ko ya ƙi aikatawa shi ya sani Allah ya ce nabi sama kanu ya'malun tirda abin da malaman da ma yasna'un tirda abin da malaman da mabiyan suke aikatawa su malaman na kin hanawa su mabiyan na gujirewa da fandarewa dokokin Allah al-Imam Muhammad ar-Rasulullahi a cikin Musnad Najib daga Jarir ibn Abdullah Jarir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin nan Yahya ibn Amr yake ba da labari kafin hadisin Jarir Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kai Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yayi khutuba wata rana yayi godiya ga Allah yayi yabo gare shi yake cewa ayyuhan nas innama halaka man kana qablakum bi ruqubihim al-ma'asi wa lam yanhahum ar-rabbaniyyun wal ahbar فلما تمالوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل المثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا يكي سوى يقوم تاني وانت سوكا فنكو سمها لك طب ودقفا أكن أيكا تأيكا سعقود سكي ما لم يدك لك أرفي إيكو نملكي da malamai masu karantarwa wanda ba su da karfin mulki ba su hana su wannan bannar ba da suka ci gaba da wannan bannar sai azabar Allah subhanahu wata'ala ta saukar musu ta game su baki daya jiraka ku yi umurzi da kyakkyawa ku yi hani daga mummunan aiki tun kafin irin azabar da ta saukarwa na baya ta zo ta sauko kanku ta game ku baki daya yace kuma ku sani umurni da kyakkyawa da hani daga mummuna baya yake maka arzikinka kuma ba zai jawo azalinka ka mutu lokacin mutuwar ka bane ba dan kana tunanin in samu wani abu kai ya hana ka hana bannin da kaga ana yi rashin hana banna baya hana baya sawa kai arziki kamar yadda hana bannin ko ba zai kore arzikin da Allah ya rubuta naka ne ba ba zai jawo azalinka da lokacin mutuwar ka bai yi ba ya zama ka mutu saboda kai umurni da kyakkyawa kai hani da mutuwa Imam Ahmad ya rubuta a Musnad Nasa hadisin Jarir Ibn Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب هيك سباب وسمتاني جزاء أصابوا متم وصلاء أصابون نسكي أيك سأيك سأقول تكلس سبوا نسمف أوكاك سمف إيكو دداما ما سمولكي نيما سكرني إيكو ني سيحنا سوى النمب سسند والنمب النجد سكي إيبا فانسي الله سبحانه وتعالى يا كاما سيغامي سنة أزامة كبكي dan haka dai wajibi ne duk wanda yaga aikin banna dole ya kokari ya canza wannan aikin banna da abin da yake iyawa dan ya kare kai ne daga azabar Allah da za ta sauka dalilin wannan laifin da yake da ake aikatawa nan zamu ga insha Allah gobe zamu tashi aya ta gaba abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu nada wanda ba kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.